إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه، عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى متين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكم قوهياتا تبتغى الله وانجد انتا لكي ميكومي بيتكتن ايكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata Laraba 29 ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 22 ga watan Maris shekara ta 2023 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Dora daga Ladima Road Angwari Miji a Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin Ramadan na wannan shekara inda muka ƙara wannan karatu a jiya. Yau shi ne majalisi na 2 a cikin ƙarin wannan tafsiri na wannan shekara. Za mu tashi a cikin aya ta 196 a suratul Baqara da Allah Maɗaukaki yake cewa:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
الله مدوكي اتكم ونن آية بأن يغم سوكتي وجنشير و ga wa'anda suke ganin cewa za su kyale hidima da daukakan addinin musulunci wanda suke yi da dukiyarsu za su koma su tare a gidajensu su kula da ƴaƴansu da iyalansu da dukiyarsu ba tare da sun dauki dukiyar sun ciyar don haɓaka addinin Allah ba. Allah madaukaki ya ce yin hakan shine yana jefa mutum zuwa ga halaka. To bayan ya gama wannan tsokaci Allah subhanahu wa ta'ala sai yake bada umarni wajen cika aikin hajji da umara don neman yardan Allah. Dalilin saukan wannan aya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa a shekara ta 6 sun fito za su yi aikin umara. Wannan dalili ya sa aka samu sulhu Hudaybiyya da suka taso daga Madina. Mushrikan Makka suka zo suka datse hanyar shigowansu zuwa garin Makka, suka ce ba za su lamince wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shiga garin Makka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu a'a, ba yaƙi na zo yi ba, ibada ta kawo ni dukkanmu mun zo da ihraminmu za mu yi aiki, ibada ta umra. Su kuma suka ce ba su yadda ba, sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koma Madina shekara mai zuwa ya zo yi wannan aiki. Abin ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ciwo, ya masa zafi, amma aka ce to za a ginda ya wa'ansu sharuɗa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mushrikan Makka. Aka turo Suhay, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi fa'alu da aka turo Suhay ya ce ja'akum Suhay kad sahula amrukum, ya ce Suhay ne ya zo al'amarin da za a tattauna a nan za a samu sauki. Sai ya yi fata na gari da sunan Suhay, wato in aka ce Suhay ai tasgiri ne na sahal, wato mai dan sauki sauki. Sai ce to za a samu sauki a wannan tattaunawa. Suka ce a ajja yaki tsakanin mushrikai da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara 10 a daina yaki. Manzon Allah ce ya amince. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shigo Makka yayi wannan ibada da ya taso domin sa ba, zai koma Madina shekara mai zuwa sannan ya dawo. Manzo Allah ce ya amince. Idan wani musulmi ya gudu daga Makka ya tafi Madina, su mushrikan Makka za su zo su ce a miƙo shi. Manzo Allah ce ya amince, sannan su dawo da shi Makka. Amma idan musulmi ya gudo daga Madina ya dawo Makka, su ba za su ɗauko shi su mai da shi Madina ba. Manzo Allah ce ya amince. Abin yi wa sahabbai ciwo, ya yi musu zafi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce to kowa ya je aski. Kafin nan sayyidina Umar abin yi musu ciwo, ya kalli sayyidina Abubakar ya ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za mu shiga Makka muna masu aske gashinmu ba cikin aminci ba. Sai sayyidina Abubakar ya kalli sayyidina Umar ya ce mai, shin ya gaya maka a wannan shekarar ne? Kaga dan ya tausasa shi. To amma zuciyar sayyidina Umar na tafarfasa na zafi, ya za a yi waɗannan mushrikan su hana mu shiga Makka? Ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah, wai shin ba mu bane akan gaskiya, su suna kan ƙarya? Manzon Allah ya ce mu ne akan gaskiya, su ne ke kan ƙarya. Addinin mu ba shi bane addinin Allah? Manzon Allah ya ce eh, shi ne addinin da Allah ya yarda da shi. To me yasa ba ka mana alƙawari za mu shiga Makka muhallikina ru'usana wa muqassirina la nakhafu ba, muna masu aske gashi mu yi kwalkwal sa'annan kuma mu rage gashi ba? sai manzo Allah ya ce amma na ga ya maka wannan shekara kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kwatin kwatin ne abinda sayyidina Abubakar ya ga wa sayyidina Umar to shikenan sai ce to kowa ya yi aski sai suka fara gunaguni bakin cikin an hana su shiga aikin hajji umra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowa ya je aski kowa ya dinga gunaguni saboda zafin abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin tanki sai ya tada matansa Ummu Salama radiyallahu anha a zaune sai yake ce mata ina ganin mutanen ki za su halaka na ce kowa ya yi aski suka ki yin aski sai Ummu Salama radiyallahu anha ta ce ya ma'aikin Allah ka san halin da ake ciki bakin cikin hana mu shiga makka yasa suka ki yanzu abin da za ka yi shine kakka cewa kowa uffan ka fita ka hau kan dutse ka kira wanzaminka ka ce ya yi maka aski ba tare da ka cewa kowa uffan ba ka tsaya ka ga me zai faru shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita hadisin nan a cikin Bukhari da Muslim Imam al-Bukhari ya kafa hujja da hadisin akan halaccin mutum ya nemi shawara a wurin matarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake saka masa wa'ayi daga Allah amma ya nemi shawara a wajen matarsa Ummu Salama kuma shawarar da ta bada yayi aiki har malaman usulul fiqi suka tsara wa juna ilimi akan al-amr hal lil-fawliya am lit-tarahi shin doka idan yazo na gaggawa ne aiwatar da shi koko na jinkiri wasu malamai suka ce fawliya dole ne in an ce Allah ya ce ko manzo Allah ya ce to da gaggawa za a yi ne dalili sai suka kafa hujja da wannan suka ce ai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen ki za su halaka kenan halaka in aka kibin dokar da ya bada an saba wa dokar Allah wannan sai nuna al'amru lil fawriya la lil tarahi wannan da shi malaman usul fiqi suka kafa hujja da shi da wannan kuma hadisin to kaga anan sai sahabbai suka fara juyowa da gaggawa suna yi wa junansu aski har wasu suna ji wa juna ciwo wajen gaggawan aske gashin junansu saboda sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi to tunda an kai an taso za a yi aiki kuma an hana to kuma gashi Allah ya bada doka yace wa atimul hajj wal umrata lillah a cika aikin hajji da aikin umra domin Allah tunda aiki ne wanda ake yi domin neman yardan Allah sai nuna umra in zaka je ka je ne don Allah ba ka je bane don fashion duk shekara da kai da abokanka kuna haduwa a umra saboda haka wannan shekarar zaka je ka mai da shi al'ada wanda ya nuna umra ibada ce ana neman yardan Allah subhanahu wataala tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'umman sa akan mutaba'a na aikin hajji da umra ku yawaita bibiyan yin aikin hajji da umra saboda aikin hajji da umra bibiyan su a juna yana busar da talauci yana kona talauci kamar yanda wato wuta yake kona bakin karfe daga datti idan an sa shi to haka shi ma wato aikin hajji da umra yake busar da talauci ga mutum to kaga Allah madaukaki ya bada doka akan cika aikin hajji da umra domin Allah da wannan hadis ayar Imam Shafi'i ya kafa hujja akan cewa aikin hajji ta sauka ne wajibin aikin hajji ya sauka ne a shekara ta shida sai kafa hujja da wannan ayar saboda Allah ya ce wa atimul hajj wal umra lillah ku cika aikin hajjinku da umra domin Allah akwai qira'ata wato Ibrahim da ya karanta ta wa aqimul hajj wal umrata ila al bayt ku tsaida aikin hajji da umra zuwa ga dakin Allah sai suka ce to wannan qira'a ce shazza amma ana amfani da ita wajen fassara alqur'ani wa atimmu alhajj wal umrata lillah itmam anan shine idan kuka fara aikin to ku cika shi ku karkare shi zuwa dakin Ka'aba a Makka kenan har ku gama ayyukan da za ku yi tsakanin wato wannan gari na Makka mai albarka saboda haka ne Imam Abdurrazzaq ya rawaito a cikin musannaf ɗinsa da yake bada labari daga Ma'mar shi kuma daga Imam Az-Zuhri yake cewa balagana anna Umar qala fi qawli Allah labari ya iso gare mu cewa sayyidina Umar dan Khattab ya fadi a cikin fadin Allah madaukaki wa atimmu al-hajj wal umrata lillah yace min itmamiha an tufrada كل واحد منهما من الآخر شيني أي أي تكون أي دقة جنسو أكن أي واتو أي تمتعي كو أي كيراني كو كما أي فرادي ونن دا أي كن هجي كنا شي كما أمرا دا من أو فسا أبو أيكي كو ونلوكتي أنا ين أي كن أمرا سيدي وندي ففللا shine wanda aka yi shi a cikin watan Ramadan saboda haka abinda aya take nufi kenan haka sayyidina Umar dan Khattab kamar yadda Imam Abdurrazzaq ya dakalto wannan asari a cikin musannaf nasa sai ce wa anta atamira fi ghairi ashhuril hajj kuma za ka iya yin aikin umra a watannin da ba watan aika wato watannin aikin hajji ba sune watanni guda uku Shawwal, Dhulqa'ada, Dhulhijja. Wa annan sune watanni na ashhurul hurum. Saboda haka inna Allah ta'ala yaqulu. Sayyidina Umar yace saboda Allah madaukaki yana cewa al-hajju ashhurun ma'lumat. Aikin haji watanni ne sanannu. Saboda haka watannin nan sanannu sune watannin guda uku. Haka ma Imam Ibn Abi Hatim ya nakalto wannan asari a cikin tafsirinsa mujalladin farko shafi na 437 kamar yadda Sayyidina Umar bin Khattab ya faɗi wannan bayani a ƙarƙashin wannan aya Imam Suddi yake cewa wa atimul hajj wal umra ay aqimul hajj wal umra ku tsaida aikin hajji da umra domin Allah sai nuna ibada ne wanda ake neman yardan Allah da shi ba ibada bane wanda ake tutiya ko alfahari da shi kamar yadda wani zai ce maka ai shi duk shekara yana aikin haji yana aikin umara zai ce ma shekaran sa 40 dukkan kowace shekara yana irin wannan ibada ta aikin haji ko umara a ana yi ne domin Allah kuma kana neman yardan Allah ne a ciki wannan yake nuna maka kuskuren waɗanda suke ibada sa'annan kuma su dinga sanya shi a cikin wato social media na sauke farali wanda Allah subhanahu wataala ya wajabta maka na wannan ibada Imam Suddi yake cewa wa atimul hajj wal umrata lillah ay aqimul hajj wal umra ku tsaida aikin haji da umra domin Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ibn Jarir al-Tabari ya ambace su a karkashin tafsirin sa a wannan aya mujalladi na 4 shafi na 12 Imam Qatada as-Saddusi daga Zarara daga Abdullahi dan Abbas yake cewa Abdullahi dan Abbas yace al-hajj Arafa wal umratu at-tawaf aikin haji shine yin Arafa shi kuma umara tawafin nan da za ka yi da za a yi zaman suke umara wannan haka Imam Ibn Abi Hatim ya nakalto su a cikin tafsirinsa mujalladin farko shafi na 439 a ƙarƙashin wannan aya da yake bayani daga Abdullahi dan Abbas haka ma Imam Al-A'mash daga Ibrahim daga Alqama yace wa atimul hajj wal umra lillah shine kira'an Abdullah ibn Mas'ud wa atimul hajj wal umra ila al bayt wa tu'tika sa'ikin hajji da aikin umra ana ne kallon dakin Ka'aba bi ma'ana zuwa ga garin Makka saboda anan ne ayyuka na aikin haji da umra suke to a cika su a wannan la yujawizu bil umra al bayt aikin umra ai baya ketare dakin Ka'aba saboda shi daga dawafi sai kuma sa'i ka gama umarka shikenan sai kai ko dai kai ƙwaryan molo ko kuma kai sai sai duk wanda kai kai itmani da aikin umarka haka Ibrahim ya fadi daga Sa'id bin Jubair shi ma daga malamin sa Abdullahi bin Abbas haka Sufyan da Amash daga Ibrahim da Alqama su ma suka ce wa aqimul hajj wal umrata ila al bayt zuwa ga wato dakin Allah shine Ka'aba a cika sashi saboda siyakin ayar tana magana ne akan cikawa saboda haka wannan ayar kuma ta sauka ne a shekara ta 6 aikin hajji kuwa ya sauka ne a shekara ta 9 kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi aikin hajji shi yasa waɗanda suka ce al'amuru litarahi suka ce ai gashi nan an saukar da an wajabta aikin hajji a shekara ta 6 amma manzon Allah bai yi ta ba sai a shekara ta 9 to shine malaman da suka ce lil fawriya suka bada amsa suka ce a wannan ayar ta sauka ne a lokacin sulhu hudabiyya kuma shekara ta 6 ne amma ba ta nuni akan wajibin aikin hajji walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wannan ayar ita ce ta tabbatar da wajibin aikin hajji ga mutane wanda Allah ya daura musu na shikashikan musulunci guda biyar saboda haka wannan aya tana magana ne akan cikin aikin hajji ba wai tana magana akan wajibin aikin hajji ba sai Allah madaukaki yace fa in uhsirtum idan aka kange ku aka hana ku shiga Makka kamar abin da ya faru a sulhu hudaybiyya sun zo aka hana su aka ce su koma shine sai Allah yace hasaytara min alhadi to abin da ya sawwaka na hadaya sai ku yi shi bi ma'ana idan kuka aske gashin ku shikenan kaga anan ba sai kun shiga Makka ba tunda an hana ku shiga saboda haka kun yi hadayar ku kun gabatar da shi saboda haka ne Allah madaukaki ya bada wannan doka saboda an hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shiga wato Makka a wannan shekara ta 6 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shiga garin Makka har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga waɗanda suka yi saitsayi bi ma'ana a wanda suka yi kiyam molo suka aske gashin su ga baki daya sahabbai suna cewa wal muqassirin ila manzon Allah ya musu addu'a sau uku sannan sai ya ƙara da wal muqassirin wanda suka sai suka saitsayi na kansu ko na gashin su to Allah subhanahu wata'ala ya bada wannan doka ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine malamai suke cewa ai Allah madaukaki ya ce fa in uhsirtum wa ma ma'ana al-hasr suka ce me ake nufi da kasangewa suka ce wal hasr a'ammu min an yakuna bi aduwin aw maradin aw dalalin shi kasangewa yana yafi ganewa akan makiji iya hana ka sai an hana ka ne ko rashin lafiya ya hana ka shi ma hasr ne sannan kuma ko ka bata kai batan hanya wannan ada kenan ina fata an gane da ne ake tafiya akan abun hawa jaki ko raƙumi ko doki ada mutumin da bai san hanya ba yana iya batan hanya ya je ya ta neman hanya har ya bace kwana biyu kwana uku aikin hajjin ta zo ta kubuce masa to kaga wannan shi ma ya fada shine yasa suka faɗi wannan doka Imamu Ahmad ya rawaito a cikin wato musnadinsa daga Al-Hajjaj bin Amr al-Ansari yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kusira aw arija faqad halla wa alayhi hajjatun ukhra yace mutumin da aka kariya masa kafa ko ya zama gurgu baya iya yin aikin haji ba zai iya zuwa ya karasa ba kuma ya riga ya dauni yasa ta aikin haji ko umra to sai ya rama hajjin wata shekara mai zuwa saboda ba zai samu dama yayi wannan ibada ba misali mutumin da ya kare kafarsa ta kare ya za iya yi taka yaje nan ya za iya taka yaje nan yaje mash'aril haram ya kwana yaje muzdalifa ya kwana yaje arfa ina fata an gane yaje mina ya dawo duk ya shigo makka kaga duk wannan aikin ba zai iya ba to sai ya hakura idan ya samu lafiya shekara idan ta zagayo iya maimaita wannan aikin hajji shine sai ce qala fa zakartu zalika li ibn abbas wa abi huraira fa qala yace sai na gaya wa abu huraira da abdullahi dan abbas cewa ga abin da naji cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ya fadi fa qala da abu huraira da abdullahi dan abbas dukkan su suka ce sadaqa ai abin nan gaskiya ne manzon Allah ya fadi wannan magana wannan hadisi wato إمام أبو داود إمام الترمذي إمام النسائي سر رويتوشي إمام ابن ماجه فأنت ومن عرج أو كسر أو مرض وندا يكري كو يزم غرغو كو كم عرش لا تبضات يكريش تنبا تو ونن باب لذي سيراما شكرا نزوا ونن أثري إمام أبو داود يا رويتوسا a cikin sunan ɗinsa mujallidi na biyu shafi na 434 haka imamu ibnu maja a cikin sunan ɗinsa mujallidi na biyu shafi na 128 haka imamu ibnu abi hatim ya rawaito sa kuma aka rawaito daga abdullahi dan mas'udin da ibnu zubair da alqama da sa'id bin al-musayyab da urwa ibnu zubair مجاهد ابراهيم النخعي ده عطاء مقاتل بن حيان دك سنتي الاحصار من عدو او مرض او كسر اذا انت احصار كتنجيوا يا توكي وان معنر كودي واتو مكي يا هنا كشدا يا شغا cikin احصار كو كما رشن لافيا يا كاماكا da zai sa ba za ka iya aikin haji ba ko umara shi ma ya shiga al-ihsar ko kuma karaya ta samu mutum kaga ba zai iya aikin hajjin nan yanda ya dace ba shi ma ihsar ya kama shi to ya shiga cikin wannan ma'ana haka Sufyan al-Thawri ya faɗi al-ihsar min kulli shay'in azahu yace duk abin da zai iya cutar da kai ya hana ka aikin haji ko umara to ya shiga kalman ihsar wato yana nufin wannan kalma ta al-ihsar kalma ce jami'a kalma ce dunkulalla ta dauki wa'annan ma'ana shi yasa malaman usulul fiqi suna kiranta kalma mushtaraka ta dauki dukkan wa'annan ma'ana malaman kuwa tafsiri suna cewa Qur'ani lafzan ta kalma ce jami'a tana daukan abubuwa da yawa shi sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin muqaddima fi tafsir nasa yace idan ka zo fassara aya ta cikin Qur'ani sai kaga aya tana daukan ma'anoni guda uku hudu biyar to wajibinka ne da zaka fassara ayar wa'annan ma'anonin guda biyar dukka fito da su idan ka fito da su kuma ka shimfida su saboda dukkan su Allah na nufin su saboda lafzan qur'ani alfazul qur'an alfazun jami'iyun wato lafza ne wanda suke sun dunkule abubuwa jewa wanda Allah ke nufi da shi matukar ba su ci karo da juna ba to idan ka zo sai ka fito da mutane ka ce duka wannan Allah na nufi da shi Allah ce idan aka katange ku bi ma'ana makiya suka katange ku suka hana ku shiga garin Makka ya shiga ko kuma karaya ce ta kama ka kaga shi ma ihsar an katange ka kenan an hana ka zuwa ko kuma rashin lafiya ya kama ta ka taso tunda tafiya ce mai tsawo to kafin ka iso sai rashin lafiya ya kama ka da ba za ka iya wannan aikin ba to kaga kai ma uhsirtum kenan to shekara idan ta zabe sai ka zo ka karasa aikin hajjin ka saboda wannan zai yi ka yi shi ba shi sa hadisi ingantacce daga nana Aisha kamar yanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito a cikin sahihin su nana Aisha take bada labari dakala ala buda'a binti Zubayr azan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurin wata yarinya da ake kira buda'a yar az-zubayr bin abd al-muttalib fa qalat fi wannan mata tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni uridu al-hajj wa ana shakiyatun ni ina so ne aikin hajji amma kuma ba ni da lafiya fa qala hujji washtariti anna mahalli haythu habastani ki aikin hajjin ki amma idan kin zo yin niyyaki na aikin hajji ki ginda niyyaki da sharadi me sharadin shine washtariti ki sharadi anna mahalli haythu habastani cewa inda na tsaya da aiki na inda ka cirke ni ya Allah ka hana ni tafiya wato labbaik allahumma al'umrata haythu habastani ya Allah na amsa kiranka da aikin umara amma inda ka tsai da ni umara na ta tsaya a wurin kaga sharadi sai kenan ko idan aka hana ka shiga saboda rashin lafiya ai wani lokaci zaka ga mutun ya taso lafiya lau amma yana shiga sai jikin shi ya rikide kuma ya riga yayi ne ihrami a jikinsa ko ba zai iya rashin lafiyar ta kama shi da ba zai iya zuwa yayi tawafi sannan yayi sa'ayinsa yayi aski ba har kaga wani zai yi sati daya wani ma yayi wata da baki ba ya gane kansa to kaga irin wannan da mun ya riga ya sharadi to kaga anan sai yayi tahallulansa sai ya warware wannan aikin shekara idan ta zagayo sai zai saki amma in ba haka ba inda yayi wannan sharadin ba to duk wannan yana cikin aikin hajjinsa da ko umararsa kaga ba zai wanka da sabulu mai kamshi ba ba zai shafa turare ba zai sa kaya ba har sai ya warke kaga kuma aiki ne kuma zai cika kuma bai da wannan ladan saboda lokaci ne ƙayyadadde idan ya wuce kaga ta kubuce masa an gane wannan musamman aikin hajji amma in umara ce kaga duk lokacin da ya samu sauki zai iya zuwa yayi wannan aiki to saboda haka sai manzo Allah ya koya mu wannan bayar Allah haka haka kuma Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin amma a ruwayarsa daga Abdullahi dan Abbas sai Allah madaukaki yace fa mabtaytara min alhadi abinda ya sawwaka na hadaya sai ku fitar sai ku yi hadaya Imam Malik dan Anas ya rawaito a cikin muwadda Malik nasa daga Ali bin Abi Talib cewa yana fadi a karkashin wannan aya fa mabtaytara min alhadi sai ce shatun abinda ya sawwaka na hadaya kai shine in kana da kudin akuya to sai kai akuya amma in kana da kudin rago kada ka ce ai Allah ce fa mabtaytara min alhadi abinda ya sauki na hadaya kai to daman shi alhaji yana so yayi kayan guziri da zai kawo gida a Najeriya a dinga ce mai alhaji alhaji saboda haka ba zai siya rago ba tunda rago yafi akuya tsada saboda haka sai ce a shi akuya zai yi wani ma zai ce akuyan ma ba zai yanka ba ragon ma ba zai yanka ba balle a yi maganin sa ko rakuni saboda haka shi azumi zai kaga wannan mafi galibi mutanen mu ne ke yin wannan to kaga wanda yayi wannan ya saba wa dokar Allah tunda Allah ya ce fa mastaysara min alhadi abinda ya sawwaka na hadaya kai kuma kana da kudin da zaka yi hadaya to dole kai shi sa Ali bin Abi Talib yace abinda ake nufi a wato akuya gurgudan akuya idan ya sawwaka kana da shi shine mastaysara min alhadi abinda ya sawwaka na hadaya wannan Imam Malik ya fitar da shi a cikin muwatta Malik mujalladi na farko shafi na 385 Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yadda a gare sa sai yake cewa shi alhadi wannan hadaya yadda ake magana min alazwaj thamaniya ana fitar da dabbobin nan ne guda takwas raƙumi da raƙuma sa da saniya kaga nawa hudu kenan ko rago da tinkiya shida kenan bunsuru da akuya kaga nawa kenan takwas wa'annan su ne sinfi guda takwas wanda ake yi shine yace minal ibri wal bakri wal ma'zi wal dhahab haka ibn abi hatim ya naqaltu wannan asari daga ali bin abi talib kamar yadda yazo a cikin tafsirin sa mujalladin farko shafi na 450 haka imamu abdur razzaq a cikin musannaf nasa daga abdullahi dan abbasin yake cewa fa masaytara min al hadi abinda ya sawwaka na hadaya sai ce bi kadri yasaratihi wato gurgudan saukin da Allah ya yi maka idan abinda Allah ya baka zaka iya yanka rago ne sai ka yanka rago idan akuya ce sai ka yanka akuya haka wato imamu abdur razzaq ya ambata a cikin musannaf tinsa haka imamu ibnu abi hatim ya naqalto shi daga imamu abdur razzaq a tafsirin sa ga wannan aya haka imamu al-aufi ya naqalto daga malamin sa abdullahi dan abbas in kana muwassaran cewa shi mutum idan ya zama na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare masa fa min al-ibl me kudi kenan idan ka je to abin ne ya dace kai mawadaci ne ka yanka rakumi wa illa fa min al-baqar in bai da kudin rakumi to sai ya yanka ka wa illa fa min al-ghanam in ba zai iya ba to sai ya dauka daga cikin awakai ko tumakai sai daga cikin wa'annan duk wanda yayi ya yi daidai haka shaykhul mufassirin imamu ibn jarir al-tabari ya ambace shi a cikin tafsirin sa madina 4 shafi na 30 karkashin wannan aya akan wannan bayani cewa fa masaytara min al-hadi kaga kenan yana nuna mana abin da ya sawwaka na hadaya shine mutun zai fitar yayi to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bada doka sai ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla kada ku aske gashin ku har sai hadaya ku ta kai inda ya cancanta ayi hadaya to wannan aya Imamu Ibn Jarir al-Tabari ya fassara ta akan cewa fa in usirtum famastaytara min al-hadi yana cewa wato ayar apa fine akan fa in uhsirtum famastaytara min al-hadi wato abin da ya sawwaka na hadaya to shine imamu ibnu kathir yake masa raddi sai yake cewa walaysa ma'tufan ala qawlihi fa in uhsirtum famastaytara min al-hadi yace ba wai apa fi bane akan wancan jumlar cewa idan an katange ku an hana ku shiga garin Makka abin da ya sawwaka na hadaya sai ku yi shi to kaman shi wanda aka hana shi Imam Ibn Kathir yace kama za'ama Ibn Jarir rahimahullah kamar yanda Imam Ibn Jarir ya fadi Allah ya ji kansa da rahama sai ce li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu 'amul hudaybiyyah lamma hasarahum kuffar quraish 'an ad-dukhul ila al-haram lokacin da aka yi sulhu da biya kafiran Quraishawa na Makka sun hana shi shiga Makka halaku wa zabahu hadiyahu su sun yi askin su sun yi aski na gashin su kuma suka yanka hadayar su a inda aka ka wato aka tirke su kharijul haram wajen Makka ما كاد اي الله يتي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله تو كما اناني هدا yake cancanta ayi shi shine a garin Makka ake yin hadaya kenan sai nuna hadayar da Allah yake magana anan ba ana nufin wato wa'anda aka hana su shiga bane su wa'anda aka hana su shiga garin Makka za su yi hadayar su a inda aka hana su ne saboda shine iya istiqa'an su shine kudura da suke da shi akai amma wanda ya shiga ya samu yayin aikin hajjin sa to hadayar sa a garin Makka zai haka imamu ibnu kathir yake yin raddi ga wato fatawadda imamu ibnu jarir al-tabari ya fadi sai ce fa amma fi halil amni wal wusul ila al-haram fala yajuzu al-halq sai ce amma idan mutum na cikin aminci a tirke shi ba ba hana shi shiga Makka ba to baya halatta ya taba gashin sa har sai idan hadayarsa hatta yablugha alhadiyu mahallahu sai hadayarsa ta kai inda ya cancanci ai hadayar shine ranan 10 ga watan Zulhijja ina fata an gane shine ranan da ake yin hadaya amma wanda aka yi ihsarin sa aka katange shi aka hana shi shiga garin Makka inda aka katange shi anan ne zai yankan sa yayi aski kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a shekara ta 6 tunda an hana shi yayi aski yayi umarni da sahabban sa su ma su yi aski sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka abin yankan sa akan wannan to saboda haka wannan shine dokar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada to ayat tana magana ne akan wannan mawkifi tunda wannan lokaci wato umara ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi to amma kaga a umara ai ba a babu hadaya da ake yi saboda haka a aikin haji waɗanda aka tirke su aka hana su shiga Makka to su kuma sun riga sun dauki ihramin su a inda aka tirke su sai su hadayar su amma wanda yayi aikin haji to ba zai taba gashin sa ba har sai ranan 10 ga watan Zulhijja bayan yayi jamra guda uku nan sa'annan kuma yayi askin sa sa'annan sai ya yankan sa shine hadayar sa sannan sai ya zo Makka yayi tawaful wato ifada idan yayi tawaful ifadan sa yayi sa'ayi sannan sai ya koma Mina ya je ya kwana a wurin to kaga shi wannan hatta yablughal hadiyu ma illa hu kira shi wannan abinda ayat take nufi kamar yadda Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahama yake fadi a karkashin wannan shi ne ce hatta yablughal hadiyu mahallahu sai ce wa yafrughu an-nasiku min af'alil hajj wal umra shi ne aikin haji mani yaci shi ne sai ya karkare aikata aikatan sa na aikin haji da umra in kana qarinan idan shi kirani yake yi aw min fi'li ahadihima ko kuma ɗaya daga cikin aikin haji da umra in kana mufradan idan ifradi yake yi aw mutamatti'an ko kuma tamattu'i yake yi kamar yadda yazo a cikin sahih al-bukhari da muslim sai Allah ce fa man kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wanda ya zama mara lafiya yana aikin haji ko umra aw bihi adhan min ra'sihi ko kuma akwai datti da cuta a kansa fa fidyatun min siyamin sai yayi fidkai yayin azumi aw sadaqatin ko kuma yayi sadaka aw nusuk ko kuma yayi yanka to wa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa'annan ayyukan guda uku da Allah subhanahu wata'ala ya ambace su a cikin wannan aya sai yake cewa hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa da ya shigo ya ga wani sahabi da kwarkwata sun buɗe kansa manzon Allah ce ma kuntu ƙura annal jahad balaga bika hada ban san cewa wato cuta da wahala ta kai gare ka har hakan ba ma tajibu satan sai ce kana da daman da za ka iya yanka akuya ko rago kultu la wannan sahabi ya ce ban da kuɗin da zan iya yanka rago ko akuya kana su salasata ayyamin sai manzo Allah ce to ku azumi na kwana uku shine ausiyamin kenan an gane sai ce au at'im sittata masakin ko kuma ka ciyar da miskinai guda shida li kulli miskinin nisfu sa'in min ta'amin kowane miskini ka ba sa rabin sa'i shine mudallabi guda biyu na abinci wahliq ra'sak sannan ka aske gashinka ka akwai cuta a gashinka tun haramun ne mutumin da yake aikin haji ko umara ya taba gashinsa ba yayi tahalluli ya warware aikin bane to tunda wannan dalili yasa dole ya askin to ga wato aikin da zai yi ya rage masa laifin yin haka shine yin azumi na kwanaki guda uku ko ciyar da miskinai guda shida ko kuma ya yanka rago. Amma fa ragon idan ya yanka baya halatta ya ci, ragon fidiya ba a ci, ragon fidiya ba a ci, don kada ka ce Allah ce wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir, a'a na fidiya tun da laifi ne kai to ba za ka ci shi dai a ci a ba talakawa a garin Makka. Ina fata an gane. To saboda haka shi wannan ba a yin wannan doka a kansa. Sai Allah ce fa'iza amintu, idan kun samu aminci babu wani abin da ya hana ku shiga garin Makka. Faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj, duk wanda yayi tamattu'i yayi aikin umara sannan ya hada shi da aikin haji famastaysara min al hajj, to duk abin da ya sawwaka gare shi na hadaya yayi, duk abin da ya sawwaka gare shi na hadaya yayi, tunda Allah subhanahu wataala ya ce ka riga ka sami aminci baka da matsala a wajen shiga garin Makka, baka tsoron komai. Saboda haka abin da ya sawwaka in kana da kuɗi sai ka yanka rakumi, in kuɗinka bai kai na rakumi ba sai ka yanka sa, in bai kai ba sai ka yanka rago, in bai kai ba sai ka yanka bunsuru ko tinkiya kuma ko akuya, duk wanda ya sawwaka a ciki sai ka yi shi. Shi sa Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj, abin da ya sawwaka na hadaya sai ya yi shi. Wannan Allah da ya bada wannan doka sai ya ce faman lam yajid, wanda bai samu hakan ba, fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tu, sai yayi azumi na kwanaki uku yana garin Makka, yana lokacin da ya gama aikin hajjin sa kafin ya koma garin sa sai azumi guda uku, wa sab'atin idha raja'tu, sannan idan ya koma garin sa sai yayi azumi guda bakwai, sai Allah ce tilka asharatun kamila, wannan sai ya maida su idayan guda goma, tunda bayi da kudin da zai iya yin hadaya, bayi da kudin da zai iya yanka raƙumi, bayi da kudin da zai iya yanka sa, bayi da kudin da zai iya yanka rago, sannan bayi da kudin da zai iya yanka akuya. To kaga wannan dalilin sharadi ne Allah ya bada, to anan ne sai ya yi azumi guda uku yana garin Makka, lokacin da ya dawo kasansa sai ya yi azumi guda bakwai, idan ka hada uku da bakwai shine ya zama ne goma, tilka asharatun kamila, kaga litawkid kenan, wannan ya zama goma cikakku yanda Allah subhanahu wataala ya bada wannan doka ga waɗanda suke da ba su da daman da za su iya yin hadaya. To anan da Allah ce wa sab'atin idza raja'tum, akwai magana guda biyu. Magana ta ɗaya ta farko shine ai wa sab'atin idza raja'tum ila rihalikum, goma idan kuka koma gidajenku a nan garin Makka da kuka sauka. Wannan ma'anar kenan. Ma'ana ta biyu shine wa sab'atin idza raja'tum ila awtanikum, bakwai idan kuka koma zuwa garinku. Wannan ya zo daga Imam Abdurrazzaq, yace ya ji Sayyidina Umar dan Khattab yana karanto wannan ayar, fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum qala idza raja'a ila ahlihi, cewa idan ya koma zuwa ga iyalansa. Haka Imam Abdurrazzaq ya ambace shi a cikin musannaf nasa mujalladin farko shafi na 76 a karkashin wannan aya kenan. Wannan kuma haka aka rawaito daga Sa'id bin Jubair da Abu Aliya da Mujahid bin Jabr da Imam Afa da Imam Ikrama da Hasan al-Basri da Qatada as-Saddusi da Imam az-Zuhri da kuma Ar-Rabi' bin Anas, dukkan su haka suka ce idan mutun ya koma iyalansa. Haka Imam al-Bukhari ya kulla babi a cikin sahihinsa musamman akan wannan, na nuna cewa abinda ke kan mutum shine idan ya koma gidansa garinsa sai yayi azumin nan guda bakwai sai kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala ce man kana minkum ahada fa innahu la yahillu min shay'in haruma minhu hatta yaqdi hajjahu duk wanda ya san cewa ya kado hadayarsa daga Madina zuwa garin Makka to baya halatta gare sa tunda ya riga yayi ihramin sa yayi aikin hajjin sa yayi niyyar aikin sa har sai ya karkare aikin hajjin sa ba zai taba ba wa man lam yakun minkum ahada wanda kuma bai dauko hadayarsa da zai kawo garin Makka da aikin Kaaba ba falyatuf bi baiti wa bi safa wal marwa yayi tawafin sa yayi safa da marwa wal yuqassir sai yayi wato saisayi ya rage gashin sa wal yuhallil sa'annan kuma ya sauka daga aikin umarsa bi ma'ana ya karkare aikin umarsa thumma yuhilla bil hajj sannan wani lokaci bayan dan wani lokaci kwanakin haji yazo sai aikin haji kaga yayi tamattu'i kenan faman lam yajid hadiyan wanda bai da abin da zai hadaya falyasum ala sata ayyamin fil hajj sai manzo Allah ce yayi azumi na kwana uku a lokacin da yake garin Makka yana aikin haji wa sab'atan idza raja'a ila alihi kaga manzo Allah ya fito sai yace sai yayi bakwai a lokacin da ya koma zuwa ga iyalansa haka Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito sai ce tilka asharatun tamila wa annan kaga tilka innan sauqidan wa annan sune goma cikakku saboda larabawa suna amfani da wannan ibara na sauqidi sai ce ra'aitu bi aini na gani da ido na kaga sauqidi kenan ko kace wa kataftu bi yadayya ko bi yadi na rubuta da hannaye na guda biyun nan ko kuma na rubuta da hannu na kaga karfafawa kenan abinda Bature yake kira an emphatic expression saboda haka Allah madaukaki yana amfani da irin wannan usulubi a cikin Qur'ani wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum kaga Allah yayi amfani da irin wannan sai ce wala takhutuhu bi yamini kaga shi ma tawkidi ne Allah subhanahu wataala yayi yace wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 laila kaga duka wannan wato tawkidi ne Allah subhanahu wataala yake fadi sai ce zalika liman lam yakun aluhu hadir almasjid alharam wannan doka ta tamattu'i wanda ba mutanen Makka ba su ne za su yi tamattu'i saboda za su yi uku sannan in sun koma gida su yi guda uku amma wanda ya fassara wa taba'atin idza raja'tum akan cewa idza raja'tum ila rihalikum to yana shigar da mutanen Makka amma ayar kuma sai ta nuna mafi galibi waɗanda ba mutanen Makka ba su ne suke yin tamattu'i saboda idan ya koma gida sannan yayi wannan ibada wacce azumi guda bakwai idan ya koma gidansa wa'anda suka shigar da cewa mutumin Makka shi ma zai iya yin tamattu'insa shine idan yayi umara a watannin aikin haji shine Shawwal ko Zulqa'da ko Zulhijja ai zai koma gida sannan lokacin da aka zo yin aikin haji kuma a inda yake zai dauki niyyar sa na aikin haji ai to idan ya dauka kaga in ba yi da abin da zai yi to kaga ma'anar wannan ta biyu ta fito cewa idza raja'tum ila rihalikum shi idan ya koma gidansa sai ya hadayarsa tunda yayi tamattu'insa amma Allah yana magana akan waɗanda ba mazauna Makka ba to su ne in sun koma garinsu sai su yi amma mazauna Makka in sun koma gidajensu su kuma sai su yi nasu in sun yi nufin yin tamattu'i kaga ma'anar ta fito kenan ko to shine Allah madaukaki ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa'annan dokokin da Allah ya gindaya su to ku kula da su wa'lamu ku sani cewa annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ga bayinsa idan ya bada sharadi suka saba kaga doka ce idan Allah ya bada kamar yadda ke cewa tilka hududullah fala ta'taduha wa'annan sune dokokin Allah kada ku yi wa dokokin Allah ta'addanci ku cece hurumin abinda Allah ya ce to duk abinda ya biyo baya to ku kuka da kanku saboda shine ka'ida idan Allah ya hana ku yin abu idan kuka yi wannan abin to alƙawari ne na Allah sai ya azabtar da ku akan wannan saboda kun cece hurumi na Ubangiji to Allah subhanahu wataala zai saukar muku da ukuba da bala'i kamar yanda Allah madaukaki ya hana zina kuma yace kada ma a kusance ta to kusantanta ita ce ke haifar da musiba da talauci da kuncin rayuwa da salwantar rayuka a cikin al'umma saboda an cece hurumin Allah to haka shi ma cin riba da kuma zalunci abinda yake haifar wa ga al'umma yana sa al'umma su shiga cikin kunci da bala'i shi sa Allah madaukaki yayi hani anan yace ku ji tsoron Allah shi sa da Imam Ibn Kathir ya ambata sai yace wattaqullaha ai fi ma amarakum wa ma nahakum ku ji tsoron Allah a duk abin da Allah yace ku yi saboda ai Allah ya bada sharadi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa mafita wa yarzuku min haythu la yahtasib sannan Allah zai azarta shi ta inda bai taba tsammani ba kaga taqwallah shi sa wasiya ce ta mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah ce wala kad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika mun yi wasilci ga waɗanda aka ba littafi gabaninku kristoci da yahudawa da kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku ji tsoron Allah shine malamai suke cewa wasiyatul awwalina wal akhirin wasiyar mutanen farko da mutanen ƙarshe shi sa a hadisin irbat bin sariya hadisin abu daud da tirmidhi da imam ibn majah da imam an-nasa'i da imam ahmad a cikin musnadinsa abu najih radiyallahu ta'ala anhu ai manzon Allah yake usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasilci da jin tsoron Allah mai girma da buwaya kaga ita ce wasiyatul awwalina wal akhirin wasiyar mutanen farko da mutanen ƙarshe to duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya zai kawo masa mafita a rayuwa sai ce wa yarzuku min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda bai taba tsammani ba indai ni da kai muka kiyaye dokokin Allah Allah zai buɗa mana hanyoyi na arziki ta inda ba mu taba tsammani ba Allah ya shirye da mu wannan shine ƙarshen ayar shi sa sai ce wa alamu anna Allah shadidul iqab ku sani cewa Allah mai tsananin hukuma ne aini man khalafa amrahu ga duk wanda ya saba umarnin Allah wartakaba anhu wartakaba ma naha ma anhu sajarahu sannan ya afka wa abinda Allah ya tsawatar masa yace kada yi to wannan shine Allah subhanahu wataala yake jan kunnuwan mu gabaki daya idan muka kiyaye dokokin Allah za mu sami wato buɗi da zaman lafiya da alkhairi da arziki Allah kuma zai busar mana da talauci da kuncin da muke fuskanta a rayuwa amma idan muka fada cikin saban Allah da wato fasikanci da kuma ayyuka na wato asha to Allah subhanahu wataala zai narka azaba akan mu da ukuba Allah ka shirye da mu anan za mu da sa'aya idan Allah ya raya mu gobe sai mu taura daga wannan aya insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu babu tambaya to insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana yanda ka hada kuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausil a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan gari da wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatun su ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa ne gare mu ga addinin mu da wannan yanki da muke rayuwa ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya sado ku da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon salwantar da dukiyarsa wajen yi wa addinin ka hidima ya Allah mu ma muna roƙonka kai mana arziki da zamu yi irin hidimar da yake wa addini ko fiye da shi da mu da shi ya Allah ka karra mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira yanda ka hada fuskokin mu anan da mu da masu kallon mu da sauraro ka hada mu a cikin firdausul a'la ka raya mu zuwa watan ramalana ka sa mu gansa kada ka haramta mana alkhairin da ke ciki ka yafe mana kurakuran mu ka kidaya mu daga cikin entertainmentinka ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.